صحابته اجمعين وإخوانا وأنا مسلاتي لا شيخ جعفر محمود آدم
wannan cibiya ta Sheikh Jafar Mahmud Adam dake wannan gari na Kaduna ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum
assalam
yau muna tara ga watan Rajab hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1440 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 3 miladiya ta 2019 mun yi wa Allah subhanahu wataala godiya kuma muna sake nanatawa kan wannan dama da ya bamu ta ziyartar wannan cibiya da samun haduwa da waɗannan fuskoki masu albarka masu haske masu annuri a cikin irin wannan lokaci a masallaci ɗaya daga cikin ɗakuna na Ubangiji wanda Allah subhanahu wataala yake saukar da nutsuwarsa da rahamarsa a cikin su muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya akan wannan kuma muna roƙon sa ya mana jagora akan dukkan abin da zamu faɗa ubangiji ya bamu dacewa cikin dukkan kalmomin da zamu furta kuma Allah subhanahu wataala ya sanya amfani cikin abin da zamu faɗa gare mu da kuma waɗanda abin da zamu faɗa ya kai ga kunnuwansu shugabannin wannan cibiya Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suka yi ta kai kawo wajen ganin wannan haduwa ta samu a cikin wannan irin wannan lokaci sun yi wato roƙon cewa a yi magana akan abin da ya shafi nasiha ga shugabanni da kuma mabiya duba da cewa kwanan nan aka gama babban zaɓe na ƙasa da ya shafi zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisu na tarayya da kuma aka yi na gwamnoni da galibi an kammala mafi yawancin jihohi in banda in kaɗan da suka rage an samu sababbin shugabanni waɗanda za su jagoranci al'amuran al'umma waɗanda wasu kuma waɗanda suke sababbi ne al'amuran al'umma sun zo hannunsu shi yasa aka buƙaci a yi ɗan faɗakarwa ko yana siha dangane da wannan muna fatan abinda za mu faɗa ya zama mai amfani ne gare su gare mu gaba ɗaya babu shakka shugabanci wani abu ne mai muhimmanci a cikin al'umma kuma musulunci ya ba wa shugabanci muhimmanci ƙwarai da gaske babu wani addinin da ya ba wa shugabanci muhimmanci kamar addinin musulunci domin babu wani addini da ya ce mutane biyu ko uku kada su yi tafiya ba tare da sun samu shugaba a cikinsu ba sai musulunci to idan har musulunci zai yi wannan tsari ga matafiya waɗanda watakila iya tafiya ce ta haɗa su watakila daga sun je garin da za su je kowa zai kama gabansa amma musulunci ya ce wannan tafiya kada a yi ta haka nan sai an samu shugaba wanda zai zama ana saurarensa ana masa biyayya to ina ga kuma ga rayuwa ta al'umma duka duba musulunci shi ya nuna ta zamantakewa ta iyali dole a samu shugaba aka ɗauki ragamar shugabancin gida aka danka ta a hannun namiji ko kuma miji ya zamana shi ne wanda zai shugabanci gida saboda ya zama akwai kalma ɗaya akwai magana ɗaya da ake sauraro akwai wanda zai ce a yi akwai wanda zai ce a bari don haka musulunci ya ba wa shugabanci mahimmanci kwarai da gaske muna ganin lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya tun gabanin abin ne shi sahabbai suka yi maza-maza aka zaɓi shugaba don kada ya zamana an bar rayuwar al'umma na ɗan wani lokaci ba tare da shugabanci ba wani abu da sahabbai suka yi kusan sun fahimce shi daga tarbiyyar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ba su wadda ta sa suka fahimci muhimmancin shugabanci don haka dole ne a rayu da shugaba kowace tafiya ce kuma kowace iri ce kuma wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ba zai yi tafi haka nan ba tare da shugabanci ba dole a samu shugabanci mutane ko sun haɗa kai ne kan su yi riƙa yin zalunci barayi ko 'yan fashi a hanya dole in ka duba sai ka samu a tafiyar akwai shugaba, don in babu shugaba tafiyar ba za ta yi ba. To bare ko mutanen da suke zaune cikin hankulansu, cikin nutsuwarsu, suna al'amuransu na yau da gobe a ce suna yin su kara zuba babu shugabanci. Wannan ta sa malamai suke cewa wato a rayu shekara 60 karkashin shugabanci na zalunci ya fi a kan a rayu yini ɗaya babu shugaba. Wato a zauna shekara 60 a karkashin azzalumin shugaba ya fi sauƙi a kan a rayu yini guda babu shugaba, domin ta'adin da za a samu a cikin wannan yini sai ya fi na shekara 60 ɗin na zalincin da zai a shekara 60, domin shi ne azzalumi ko kuma shi da wasu da ya zaɓa su riƙa zalunci. To yayin da aka ce babu shugaba, to kowa ma zai iya zama azzalumin, saboda azzaluman za su ƙaru, za ka ta'adin da za su yi shi kaɗai ba zai yi shi ba. Don haka wannan yana nuna maka matsayin shugabanci ba ƙaramin abu ne ba a cikin al'umma. Shi yasa musulunci ya zo da tsare-tsare, ya zo da tarbiyya za su shafi shugaba karan kansa da kuma waɗanda yake shugabanci. Kowanne dole ne ya kiyaye waɗannan ladubba, ya san waɗannan haƙoƙi, haƙoƙin da suke nashi ne da kuma haƙoƙin da suke a kansa. Shugaba ya san haƙƙinsa, ya san haƙƙin kuma wasu a kansa. Talaka su san haƙoƙinsu, kuma san haƙƙin shugabanni a kansu. Kowa ya ƙoƙarin kiyaye haƙƙin kowa, domin shugabancin ya tafi yadda ake so. Musulunci shi yafi kowa faɗakar da mutane a kan wannan, kuma shi yafi kowa shimfiɗa hanyar da za a samu zamantakewa mai kyau tsakanin shugabanni da waɗanda suke shugabanta. Wannan ya kamata a ce dukkan wani shugaba ya rika jin wannan a tare da shi, ya rika sanin girman al'amarin da ya karba. Kuma shugabanci a musulunci wani abu ne mai girman gaske, wani nauyi ne wanda yake mai matukar haɗari. Yayin da mutum ya tsinci kansa a cikin wani yanayi na shugabanci, to abin a jajanta masa ne tana taya shi da addu'a, ba abin a taya shi murna ba, saboda ya jefa kansa cikin wani yanayi mai haɗarin gaske. Yana fatan a taya shi da addu'a Ubangiji ya kawo masa tallafi da ɗauki domin ya ga ya sauke wannan nauyin, ya fita daga wannan wato wannan kadarko da ya dora kansa a kai. A hadisin Muslim wanda Samura ibn Abdurrahman ya ruwaito, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa la tas'al al-imara fa innaha amana wa innaha yawm al-qiyama khizyun wa nadama. Kada ka tambayi a baka shugabanci, shugabanci amana ce, kuma shugabanci yana iya zama tabewa da nadama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa man utiyaha min ghairi mas'alatin u'ina 'alayha wa man sa'alaha ukila ilaiha. Wanda duk zai za a dora shi akan wani shugabanci ba tare da ya nema ba, to Allah zai kawo masa dauki da tallafi da agaji. Wanda kuma ya shige gaba ido rufe yana nema, to sai Allah ya kyale shi. Shi yasa aka ce kada mutum ya rika nemanta, ya rika neman shugabanci ido rufe. To yanzu al'amari ya canza, mutane kuɗi ma suke kashewa su ba da lokacinsu, su hana kansu bacci, wasu ma su bi hanyoyin da ba su kamata ba domin samun shugabanci. Haka duk wanda za ka ga a yanzu a cikin irin wannan tsari ya samu shugabanci, kuma daga ƙarshe ya ce maka shi shugabancin nan yana jin wani nauyi ne, shi kaza-kaza ne, to ba da gaske yake ba. Domin in nauyi ne ba zai je ta sayan abin da dukiyarsa ba, ta shigi da fici, ba bacci, ba zaune tsaye, kuma ya zo ce a shi ai abin nauyi ne, saboda haka sai dai kaza da kaza. Zai iya faɗa haka da baki, amma a zuciya gaskiya ba haka ba ne. Amma duk da haka wanda ya tsinci kansa a cikin wannan guri abin a jajanta masa ne. A babbar nasihar da muke so mu kaddamar musu na farko, su sani cewa shugabanci ɗin nan amana ce, kuma amanan nan za a tambaye su ranar gobe kiyama, sai mutumin da ya rike ta da gaskiya ya kuma sauke nauyin da yake kanta da yake kansa. Hadisi ya tabbata cikin sahihai ne, hadisin Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum satahrisuna ala al-imara wa innaha yawm al-qiyamati wa innaha yawm al-qiyamati khizy wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Za ku rika kudayin neman shugabanci, ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kuma a ranar gobe kiyama za ta zama wulakanci da nadama, sai wanda ya karbe ta bihaqqiha, sai wanda ya samu shugabanci da haƙƙin shugabancin, bihaqqiha shine ya zama daman ya cancanci a bashi shugabancin, ba ainihin dauko shi akai aka dora shi karfi da yaji ba, koko a'a shi yayi karfa karfa zai zama shugaba, a'a cancanta ce ta sa aka bashi wannan shugabancin, shine bihaqqiha. Sannan kuma ya sauke nauyin da yake kansa. Abubuwa biyu ne a kansa. Na farko, ya kasance kafin ya zama shugaban ya cancanci shugabanci, shine illa man akhadha bihaqqiha, wannan kafin ya zama shugaba kenan, ya zama ya cancanci ya rike wannan mukamin da aka bashi. Kowane iri ne kuwa, matukar dai mukami ne na shugabanci wanda a karkashin sa akwai wasu wadanda zai rika bawa umarni ya hada su, akwai wata amana da aka danka a hannunsa, to dole ya zama ya cancanta. Sannan abu na biyu, bayan ya samu shugabancin, shine ya zama ya rike wannan amana, ya tafiyar da ita yadda ya kamata, ya gama lafiya, ya sauke wannan amana cikin wuyansa. Wannan shi kadai ne zai sa ya kubuta ranar gobe kiyama, amma ba haka ba, zai yi nadama, zai yi da na sani zai ga wulakanci ranar gobe kiyama. Kaga wannan yana nuna cewa shugabanci wani abu ne mai hadarin gaske, shugabanci wani abu ne wanda sanda mutum yake yin sa, wataƙila zai yi ta murna, ana ta masa kida yana rawa, ana masa kirari, ba ma ƙarshe fa nan ne ba za ta yi masa kyau ba. Shi yasa a hadisin Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa ni'mal murdi'a wa bi'satil fatima, shi madalla da mai shayarwa sannan kuma tirda mai yayi, wato lokacin da take da shugabanci yake bashi roman shugabancin yake sha yake kwankwada, zai ga ya kowa jin daɗi, ya fi kowa morewa. Amma ranar da aka ce babu shugabanci na a hannunsa, ko kuma ya mutu ya koma ga Allah kuma bai yi gaskiya cikin wani al'amari ba, to a nan lokacin ne ido zai rena fata, a lokacin ne zai yi da na sani da ba zai amfane shi ba, yayin da yake shan nonanta madararta yana jin daɗi. Amma ranar da aka lokacin da aka yaye shi, to kuma a lokacin ne zai samu kansa a cikin wani mawuyacin hali. Abu na biyu, wajibi ne shugabanni su ɗau shugabanci a matsayin wani abu da za su nemi kusancin Allah da shi, su kiyaye dokokin Allah a cikin wannan shugabancin, su zama na wani shugabanci, wani abu ne wanda za su samu yardar Allah ta hanyarsa. A Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullahi a cikin littafinsa As-Siyasa Shar'iyya yana cewa فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها. ابن تيمية عليه رحمة الله إلى واجبين شواغبني سلو شوغبنشي الديني، su dauke shi abinda zai kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala, domin ana kusantar Allah ne ta hanyar yi masa da'a, ta hanyar yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam da'a. Yake cewa to wannan yana daga cikin manyan hanyoyin da mutum zai samu kusancin Allah da shi, ce abinda ya bata yawancin mutane wadanda suke samun shugabanci, ce suna samun shugabanci ne dan kawai su zama shugabanni ko kuma dan su tara dukiya. Wannan shi ya lalata sha'anin shugabanci, har shugabancin ya zama wani abin da yake tattare da hadarra masu yawa, musamman ga addinin mutum da halayensa da kuma komasa ta ƙarshe. Amma da za su ɗauki shugabancin nan a matsayin wani abu da za su nemi kusancin Allah da shi, to babu shakka yana daga cikin manya-manyan abin da mutum zai kusanci Allah subhanahu wa ta'ala da shi. Wajibi ne ga shugabanni tun daga sama har ƙasa, duk wani wanda aka ɗora masa wani alhaki na al'umma a wuyansa, aka danka wata amana a hannunsa, to ya sani cewa wannan abu ya zama addini a gurin sa, ya zama wani abu da zai bautawa Allah da shi, ba wani abu da zai nuna shi yanzu shugaba ne ba, ya rika fariya da wannan, ko kuma wata hanya da zai tara dukiya ta zama masa abun wato da zama masa wani abin da zai zai tara dukiya da shi. Ci gaba. Wanda ya kamata a ce ya shugaba ya sa shi a cikin muhimman al'amuransa yayin da ya samu shugabanci, shi ne ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya kiyaye mutane addininsu. A musulunci ya sanya kiyaye addinin mutane shi ne abu na farko, kiyaye mutane aƙidarsu da addininsu, kada wani abu ya shigo wanda zai gurɓata musu addininsu. A yanayinmu na Najeriya da irin zamantakewar da ake yi ta haɗako da waɗanda ba musulmi ba, da musulmi da waɗanda ba musulmi ba, sai dai mun sani cewa manyan addinai waɗanda su ne guda biyu a nan ƙasar, addinin musulunci da kuma addinin kiristanci. Waɗannan addinai guda biyu duk da cewa sun yi hannun riga cikin manya-manyan al'amura da yawa, kuma akwai wasu abubuwa kuma da suka yi ittifaki a kansu. Kamar yadda aka sani, akwai abubuwa da yawa da addinai suka haɗu a kansu, wanda kowane addini ya yarda da wannan abun. Akwai abubuwan da suka haɗu a kan ganin muninsu, cewa kowane addini daga cikin addinan na biyu ya yarda cewa abubuwan nan ba masu kyau ba ne. To ala aƙalla irin wannan zawiya, wannan da'irar abubuwan da aka haɗu a kansa, wajibi ne shugaba ya ga cewa ya kiyaye wa mutane wannan abin nan. Ala aƙalla duka addinan nan guda biyu, duk da bambance-bambance masu girma da ke tsakaninsu, sun yarda cewa akwai Allah mahalicci, shi ya yi halittar sama da ƙasa, wato tauhidur rububiyya gaba ɗaya an haɗu a kansa, kuma an yarda cewa Allah ɗaya ne, ma'ana dai shi ne mai halittar sama da ƙasa kuma yana da sifofi na kamala. To kaga wajibi ne shugaba ya ga cewa ya kiyaye wa mutane wannan ƙudurin, kada ya bari wani abin da zai zo ya ci karo da wannan, ma'ana wani abin da zai zo ya tozarta Ubangiji subhanahu wata'ala, a ce a ƙasarsa ko a yankinsa ya bari ana zakin Allah misali, ko ana aibata Allah, ko ana faɗar wasu miyagun maganganu ana jingina wa Allah. Wanda zai yi haka wajibin shugaba ne ya tashi daga ya yi magance wannan matsala. Mun sha jin wasu waɗanda za su fito su yi ta zagin Allah ƙarara, ta zagin Allah ƙarara, zagin da babu wani addinin da bai yarda cewa zagi ba ne. To irin wannan haƙƙi ne na shugaba ya tashi ya ga ya magance wannan, domin barin wannan ya ci gaba shi zai kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma. Kamar misali abin da ya shafi girmama littattafai na waɗannan addinai guda biyu. Muna da Qur'ani wanda duk musulmi ya yarda da girmansa da darajarsa. Kirista suna da Bible. To baya dacewa a ce shugaba ya zura ido wasu ɗauki Al-Qur'ani misali suna jefa cikin kwatami, kamar yadda kai ma wanda kike musulmi ba ka ɗau Bible ka jefa shi kwata ba, ko ka kai fitsari a kansa, ko yi masa wani wulaƙanci a bainar jama'a ko kuma a ɓoye. To haka nan wanda ba musulmi ba, kowane addini yake, ba za a bashi hurumin ya fito yana wato cin mutuncin Al-Qur'ani ba. Wani abu ne wanda kiyaye shi zai zama wajibi, kuma babu wani constitution da zai ce ya ba wa wani dama ya fito ya ɗauki Al-Qur'ani ya ci mutuncinsa kuma a sa ido ana kallonsa, ba zai yiwu ba. Wajibi ne shugaba ya tashi ya ga ya kiyaye wannan. Haka nan kamar zagin annabawa, duka waɗannan addinan sun haɗu a kan girmama annabawan da suka gabata. An samu saɓani tsakanin musulmi da kiristoci wajen imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, amma duk da haka ko shi kirista ya yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne mai daraja, wani mutum ne mai matsayi a gurin musulmi. Don haka ba za a lamunce ma wani ya fito yana kiran sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagin sa ba ko yana cin mutuncin sa a tsara masa ido a ce sai kowa yana da incin yayin addini haka wadannan addinai duka sun yarda da matsayi babba da waɗannan annabawa suke da shi kamar yadda musulmi ba zai zagi annabi Isa ba ko ya zagi annabi Musa ko wani daga cikin annabawan Allah idan yayi haka ma musuluncin da yake tutiya da shi shine zai fara kafirta shi kuma gabatar da shi gaban shari'a kuma shari'a ta yi aikin ta kan sa raka wannan irin abubuwa waɗanda suke fitattu ne babu wani addini da ya musu karan tsaye to wajibi ne ga shugaba ya ga cewa ya kiyaye wannan ruhi na addini tsakanin al'umma ba zai ce ai shi ba ruwansa da addini ba saboda haka zo a zagi Allah a zagi manzon Allah a keta alqur'ani a tattaka shi ya ce zai ba ruwansa ai shi ba ya shiga cikin lamarin addini wannan ba zai taba samuwa ba ba zai taba yiwuwa ba don haka wannan yana daga cikin akalla abinda shugaba zai iya yi na ya ga cewa ya kiyaye wato addinin mutane akwai abubuwan da suka shafi kyawawan ɗabi'u wanda dukkan addinai sun haɗu akan su an haɗu akan cewa yaɗa badala da karuwanci da fitsara a cikin al'umma da yaɗa harkar shaye-shaye da daba babu wani addini da yake goyon bayan wannan sauraka kowane addini ya Allah wadare da irin waɗannan biyagun ɗabi'u lalata tarbiyyar yara ƙanana ko ƴan mata babu wani addini da yake da wannan sauraka wajibi ne akan shugaba ya tashi ya ga cewa ya tsarewa mutane kyawawan tarbiyyar su sawa musulmi ne ko ba musulmi ba ya ba su wannan kariya kuma yana daga cikin abin da zai iya yi babu wata doka ta ƙasa da ta hana shi yin wannan kuma wani abu ne da zai taimaka wa zaman ƙasa lafiya zai taimaka wa ci gaban ƙasa zai taimaka a samu ɗan ƙasa na gari ashe kaga irin waɗannan abubuwa dole ne shugaba ya taimaka wa masu addini domin su ga cewa sun yi promoting din waɗannan al'amura a cikin al'ummar musulmi an ciyar da su gaba an haɓaka su an samar da kyakkyawar tarbiyya a cikin makarantunmu ƙananan makarantu da manya tafiya a cikin wani yanayi na fitsara mata su yi shiga ta karuwanci ta batsa to wannan dole ne shugaba ya tsaya ga ya kare hurumin mabiyansa ko waɗanda suke ƙarƙashinsa ba tare da ya ce shi ba ruwansa da addini ba zai yi ba wannan wani abu ne da duka aka yi ittifaki a kansa ba wani abu ne da wasu masu addini wani addini na musamman shi kadai ya yarda da shi dukkan wani mai addini ya yarda da cewa shiga ta badala shiga ta fitsaranci ko a haɗu maza da mata a yi ta shaƙiyanci a yi ta iskanci wannan kowane addini ya yarda cewa abu ne mara kyau wannan wajibi ne akan shugaba ya ga cewa ya yi wani hoɓɓasa wajen ya ga cewa ya kiyaye wannan don haka ko da a ƙasa irin wannan ƙasar da ake ganin ana ɗabbaka wato tsarin secularism tsarin babu ruwan Allah babu ruwan addini to waɗannan abubuwa suna daga cikin manya-manyan al'amura da shugaba ya kamata ko ya wajaba a kansa ya kiyaye su don haka kowane shugaba yana tsayar da addini ne gwargwadon iyawarsa ba a ce ya iya tsayar da komai da komai ba amma abin da zai iya zama ƙarƙashin ikonsa to ba za a yi masa sassauci a kansa ba wajibi ne a kirawo shi a gaya masa a matsa masa lamba a ga cewa ya kiyaye wannan Ibnu Taymiyya alaihi rahmatullah cikin siyasar shari'a yayi wata magana take da kama da wannan yake cewa wajibi ne akan musulmi yana nufin shugaba yayi kokari wajen tsayar da addini yace bi hasabi wus'ihi gurgudan ikonsa gurgudan iyawarsa yake cewa faman waliya wilayatan yuksadu biha ta'atullahi wa iqamatu ma yumkinu min dinihi wa masalihil muslimin duk wanda aka ba shi shugabanci wanda shugabancin nan ana neman a samu ayi wa Allah biyayya ne a cikin sa a tsayar da abin da zai yi na addinin sa a kiyaye wani abu na maslaha ta musulmi yace wa aqama fihi ma yumkinuhu min tarkil muharramat ya yi kokari ya tsayar da abin da zai iya tsayar da shi na hana wasu abubuwa da suke na haramun lam yu'akhadh bima ya'jizu an to duk abin da ya gasa ya kasa ya zama ya shiga karkashin kasawarsa to wannan ba za a kama shi da wannan ba fa inna tawliyatul abrar khairun lil ummati min tawliyatil fujjar a samu mutane masu tsoron Allah zama sune shugabanni shi yafi alkhairi da a samu waɗanda suke fajirai Ibn Taymiyya yace duk wanda yake man kana ajizan an iqamati dini bis sultani wal jihad wa fa'ala ma yaqdiru alayhi min al khair lam yukallaf ma ya'jizu an duk wanda ya zamana ba zai iya tsayar da addini ta hanyar ikon sa da Allah ya bashi a hannunsa ba, ko ta hanyar jihadi, sannan yayi abin da zai iya yi, ya aikata alkhairin da zai iya yi, to ba za a kallafa masa abin da yafi karfinsa ba. Fa inna tuwamad dini bil kitab al hadi wal hadid an nasir kama zakarahu Allah ta'ala fi kitabi. Dawar addini yana tsayuwa ne ta hanyar bin littafin Allah da kuma shugabanci wanda shi yake tsayawa ya taimaka ma wannan shugabanci, wato har ya samu ya kafu. Abu na hudu wanda muke jawo hankalin shugabanni a kansa shi ne su fahimci, su kuma gane cewa jigon dukkan wata gwamnati ko dukkan wani shugabanci ko mulki shi ne adalci. Babu wani mulki da zai kafu ba tare da adalci ba. Adalci shi ne jigon da Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa sammai da ƙasa a kansa. Domin abinda adalci yake nufi shi ne kowane abu a ajin shi a mahallinsa, kowane abu a ajin shi a bigiransa. Kada ka ɗau wani abu ga inda ya kamata ka ajiye shi, ka kyaje shi a nan, ka ajiye shi a wani guri daban. In kai haka to kai zalunci. To sama da ƙasa ba su tsayu ba sai da irin wannan adalci, sai bayan kowane abu ya tsaya a bigiransa. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa walau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Da a ce a sammai da ƙasa akwai wani abun bauta na gaskiya banda Allah, to da sama da ƙasa da su rushe, to ba za su yi su tsayu akan wani abun da yake ƙarya ba, sai abin da yake gaskiya. Allah subhanahu wataala yayi umarni da adalci kamar da umarni da amana, ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bihi inna Allah kana sami'an basira. Allah subhanahu wataala ce lalle Allah yana umarta ku da ku mayar da amanoni zuwa ga masu su, idan kuma za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi musu hukunci da adalci. Wannan su ne abubuwa guda biyu waɗanda Allah ya haɗa su a wuri guda, wato tsayar da amana da kuma adalci a wajen hukunci, domin babu wani hukunci da zai tabbata ko babu wata sarauta ko wata gwamnati za ta tafi matukar dai ba a tsayar da waɗannan abubuwa guda biyu ba, su ne adalci da riƙon amana. Saboda haka idan mutum ya samu shugabanci ya riƙe amana sannan kuma ya yi adalci a cikin hukuncinsa, to babu shakka wannan shi ne ya haɗa siyasa wacce take ta ƙwarai, kuma shi ne wanda yake da shugabanci na ƙwarai. Wanda dai ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu ko duka biyun, to babu shakka shugabancinsa ya gurgunce, ya lalace, kuma ya shiga shi kansa halin kakanikayi, halin lalacewa. Shi yasa Ibn Taymiyyah ya kira waɗannan abubuwa guda biyu, amana da adalci a cikin hukunci, ya kirawo su jima'u siyasati al-adila wal wilayati salihah. To waɗannan abubuwa guda biyu su suka tattari siyasa ta adalci, kuma suka tattari shugabanci na ƙwarai. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi mutane guda bakwai a cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito. Annabi ya faɗi abubuwa guda bakwai ko mutane guda bakwai wanda yace Allah zai sa su a cikin inuwar sarana da babu inuwa sai tashi. Farkon wanda Allah subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine Imam al-Adil, ce sab'atun yuzilluhum Allah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Mutane bakwai Allah zai sa su a inuwar sa ranar da babu inuwa sai tashi. To farkon wanda ya fara faɗa shine Imam al-Adil, wato shugaba adali. Shugaba adali saboda shugabancinsa yana, wato adalci a cikin shugabanci yana tattare da mutum ya danna zuciyarsa ya hana ta abinda take so, yayin da mutum ya san cewa al'amura duka suna hannunsa, kuma sai ya ga dama yayi, to shedan zai ta kawo masa karmaki ta gurare daban-daban ta hanyoyi iri-iri. Daka irin wannan yanayi da wahala ba kowa ne yake tsallakewa ba, sai wanda Allah subhanahu wataala yayi wa gamo da katar. To idan ya zama na shugaba ya iya danna zuciyarsa, ya iya hana zuciyarsa abinda take so, ya tabbatar da adalci, to babu shakka wannan ya cancanci Ubangiji subhanahu wataala ya yi masa tagomashi da irin wannan. In aka ce shugabanci, ana nufin dukkan wani abin da za a dora ka a kansa, wanda a ƙarƙashinka akwai waɗanda za ka ba wa umarni ka hana, wanda shi ake cewa shugabanci. Haka dukkan wani abu da za ka samu na shugabanci, to ana buƙatar ka kai adalci a cikinsa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da adalci ga kowa da kowa. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da ka yi wa wanda yake masoyi adalci, ka yi wa wanda yake baƙi adalci. Masoyi ka yi masa adalci ta hanyar karɓi haƙƙin da yake na wani ne a gunsa, ko da kuwa yana masoyinka. Maƙi ka yi masa adalci ta hanyar ka karɓo masa haƙƙinsa, ko da kuwa maƙiyinka ne. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وبنجي سبحانه وتعالى يا قوة لسكي إيماني كونوا قوامين لله كزمو سي كزايا سي دكا دن الله sannan ku zama masu ba da shaida ta adalci, ko da akan kawunan ku ne, ko da akan makusantan ku ne, ko da akan iyaye ne. Kada ku dubi mutum cewa yana da shi ko baya da shi, ku duba cewa Allah shi yafi cancanta, shi yafi cancanta ku duba. Kada san zuciya ta sa ku karkace, ku ki bin hanyar da ta kamata ku bi ta adalci. A wani gurin Allah subhanahu wataala yana cewa kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Ce ku zamo waɗanda suke tsaye wato da adalci, kuma masu wato kuke tsaye dan Allah, kuma su bada shaida ta adalci. Kada shana'anu qawm, gaba da wasu mutane, su hana ku yi musu adalci. Gaba da mutum, kada ta hana ku yi masa adalci. Allah ce i'dilu huwa aqrabu lit taqwa, ku yi adalci, wannan shi yafi kusa da abin da yake takawa ne, wato kiyaye dokokin Allah ne. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala a wurare daban-daban ya yi umarni da a yi adalci. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, Allah ya umarni da a yi adalci, a tsayar da adalci. Adalci da shi ne komai zai tabbata. Shi yasa kamar yadda Ibn Taymiyyah yake hikaitowa, malamai suna cewa Allah subhanahu wataala yana dawwamar da daular da take kafira idan ta tsaya da adalci, amma Allah baya dawwamar da daular da take ta musulmi idan ta sanya zalunci a cikin tafiyarta. Saboda haka babu abin da yake tafiya tare da zalunci. Duk wani abu idan zalunci ya shigo ciki, to babu shakka tabarbarewa ko lalacewa ta wannan abu ta samu. Allah ya ce tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, waɗannan garuruwa ne mun halakar da su yayin da suka yi zalunci. To zaluncin su yasa Ubangiji subhanahu wataala ya halaka su. Haka zalunci wani abu ne wanda yake mai hadarin gaske. Adalci shine abin da yake tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma da cigaban al'umma. Yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama gurare da yawa ya ta fadar falalar mutumin da ya tsaya da adalci, musamman shugaba da ya tsaya da adalci. Wannan sakamakonsa har a lahira sai ya bayyana cikin mutane. Annabi sallallahu alaihi wa sallama riwayar Muslim yana cewa innal muqsitina inda Allah ala manabira min nurin an yaminir rahman alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ma wallu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lalle masu adalci a ranar gobe kiyama suna kan minbaruka na haske a daman Allah mai rahama. Su ne waɗanda suke yin adalci a cikin hukuncinsu da duk da cikin iyalansu da dukkan wani abu da aka basu shugabancinsa. Sannan abu na biyar wanda ya kamata shugaba ya sani, shugabanni su san cewa duk yadda suke to haka nan mabiyansu za su zama. Irin yadda suke haka nan su mabiyansu za su zama. Suna cewa shugaba kamar kasuwa ne, abinda ya zan ya fi tafiya a cikin kasuwa shi za a rika kai mata duk kasuwa ga dan kasuwa ya kan lura cewa wani abu aka fi saya wani abu ya fi tafiya da an kawo shi mutane su sayi to shi ake kaiwa wannan kasuwa to shugaba ma kamar kasuwa yake irin yadda yake idan na kwarai ne mutumin kwarai ne mutum ne mai gaskiya mai san mai amana mai san adalci mai tausayi to haka nan jama'ar sa za su zama masu amana masu gaskiya masu tausayi masu adalci idan ya zama makaryaci ne mugu mai cin amana ne wanda bai san ya kamata ba to haka nan mutanen sa za su zama shi yasa Abu Hazim Salama ibn Dinar yake gaya ma ɗaya daga cikin sarakunan Banu Umayya Suleiman ibn Abdul Malik yake cewa da shi as-sultan suqul kama nafaqa indahu utiya bihi yacewa wato shugaba kamar kasuwa ne abinda duk yake tafiya a wannan kasuwa shi za a kawo mata saboda haka abinda yake faruwa tare da wannan shugaban shi zai rika gani a wajen talakawansa idan ya kasance mutum ne mai san gaskiya kuma yana dabba gaskiyar a rayuwarsa to haka nan talakawansa za su kasance shi yasa Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yake cewa yanbaghi an yu'raf anna ulil al-amri kas-suqi ma nufita fihi juliba ilayhi ya kamata shugabanni su sani cewa shi shugaba kamar kasuwa ne abinda yake tafiya a cikin ta shi ake kawo mata yace hakaza qala Umar ibn Abdul Aziz haka nan sarki Umar dan Abdul Aziz ya fada fa in nafaqa fihi sidq wal birr wal adl wal amana juliba ilayhi dhalik idan kasance ayyukan alkhairi ne suke tafiya tare da wannan shugaba da ainihin adalci da gaskiya da amana to abinda zai rika gani kenan ana zuwa masa da shi wa in nafaqa fihi al-kadhib wal-jawr wal-khiyana juliba ilayhi dhalik haka nan idan abinda yake tafiya a wajen sa shine ƙarya da zalunci da cin amana to abinda zai rika gani kenan saboda haka idan shugaba yana son ya ga abinda zai faranta masa rai tare da talakawansa to shi ma ya kasance yana kwatanta irin wannan Abdullahi ibn Muqaffa kamar da yake cikin littafin Uyunul Akhbar da Ibn Qutayba yana cewa annasu ala dini sultan illa al-qalib mutane suna bin hanya ko ta farki irin na shugaba ne inda yayi nan za su yi sai ɗan kaɗan falyakun albirru wal muru'atu indahu nafaq falyakun lilbirri wal muru'atu indahu nafaq to ya kamata ayyukan alkhairi da ainihin mutunci su zama suna da karbuwa a wajen sa فسيكسر بذلك الفجور والدناءة في أفاق الأرض إذا يكسر أيكم قري سوني سك في كربوة وجنسة توبا ندد وابا ذاك أيكم بنزا درش متجي سني كرنشي أبا ينقسى كوكما على الرجنسة أشي abin da yake jawo rushewar al'umma ya kasance shugabanninta su kansu sun lalace sun zama ba su da mutunci ba san ya kamata ba su da gaskiya babu riƙon amana tare da su to yayin da suka zama haka to yau da gobe za ka samu talakawa ma duk suna na ƙasan su kuma duk haka za su taso idza kana rabbul bayti bidduf dariban fashibatu ahli albayt kulluhum ar-ra's idan mai gida zai riƙa kida dindufa yana kada dindufa to daman ba abin mamaki bane a ga mutanen gida dukan suna ta rawa saboda shine yayi kida don haka babu abin da zai hana ƴaƴansa da matansa su ci taka masa rawa don haka yana da kyau shugabanni su san wannan idan suka kiyaye suka gyara halayensu to wannan zai taimaka musu kuma Allah zai taimaka musu wajen su ga sun gyara halayen dabi'un al'ummarsu ibn sa'd a cikin littafin sa at-tabaqat da abu nu'aym a littafin sa fadilatul adilin da ibn asakir cikin tarihu dimashq da al-bayhaqi a cikin aswar al-kubra surwayto magana daga sayyidina umar sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa i'lamu anna an-nasa lan yazalu bi khairin mastaqamat lahum wulatuhum wa hudatuhum usani mutane ba za su gushi tattare da alkhairi ba matukar shugabannin su za su zama akan hanya mai gaskiya haka nan malaman su wato waɗannan rukunna rukunai guda biyu na al'umma rukunin malamai da rukunin shugabanni matukar suka samu daidaituwa to al'umma za ta daidaitu matukar waɗannan rukunai guda biyu suka samu tangarda suka samu matsala to al'umma za ta samu matsala wanda magana ce ta sayyidina umar a wani gurin yana cewa innan nasa lay yazalu mustaqimina mastaqamat lahum a'immatuhum wa hudatuhum mutane ba za su gushe ba akan miƙaƙƙiyar hanya matukar shugabannin su da malaman su suna wato kan hanya miƙaƙƙiya abin da ya jawo sayyidina umar yayi wannan magana kamar yanda yazo a cikin sunan al-bayhaqi da wasu daga cikin littafai kamar tabaqat na ibn sa'd da sauran littafan tarihi wal bidaya wan nihaya shine lokacin da sa'd ibn abi waqqas alayhi rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu bayan ya ci nasarar karya farisawa an shiga taskar kisra sarkin farisawa an kwaso balagwalai kwaso lu'u'u da zabarjadu da waye kayan ado iri-iri wato wanda yake dukiya ce maduduwa sa'd ibn abi waqqas ya tattara ya aikawa sayyidina umar a madina sayyidina umar ya karbi wannan dukiya ya ga yawanta amma gashi gaba ɗayan ta an kawo masa ita ba tare da an rage komai ba ba wani daga cikin sahabbai ko shi shugaban bai kwashi nashi ba yace ya kwashi sauran kananan komandoji su ma a raba ba su sannan a kawo canjin a sai aka kawo masa gaba ɗaya duk abin da aka samu hatta awarwaran da shi kansa Kisra yake sawa yana kwalliya da shi aka kawo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Suraqatu al-Kawarinsa da aka kawo sayyidina Umar ya karba ya jujjuya ya jujjuya sai yake cewa innal ladhi adda hadha lani duk mutumin da zai bada wannan babu shakka amintacce ne a wata ruwaya yake cewa mutanen da za su kawo irin wannan babu shakka la umana innal ladhina addu hadha la umana a wata ruwaya la zu amana la zu amana shi duk mutanen da za su kawo wannan babu shakka mutane ne masu amana ba tare da sun taba ba su tattaro abin su kawo masa to shine sai sayyidina Ali yana gurin sai yake cewa da shi abin da ya jawo haka kai kanka mai amana ne saboda haka su ma sai suka zama masu amana da kai ma za ka zama dan cakwakwa su ma haka za su zama saboda haka da a ce kai ma a lalace kake kai ma barawan ne in ka samu sata kake to ana samu za a ce kai in kun kai can ma su ma sace za su to da yake kai kanka kana ba da kyakkyawan misali shi ya sa su ma sai suka zama haka a wata ruwaya sayyidina Ali ke cewa falawrata'u da a ce ka wato shiga facaka kai ma to da su ma haka za su yi wannan facaka saboda haka ashe kaga amanar shugaba da nagartar shugaba tana taimakawa ko ce amanar shugabanni don shugaban ba ɗaya ba ne daga sama har ƙasa to tana taimakawa talakawa masu taso na ƙasa su ba su kasance masu amana wannan ta sa sayyidina Umar shi karan kansa ya zama da duk wani abin da zai kawo da doka to yakan fara matsawa mutanen gidansa cewa lalle lalle kowa sai ya bi dokar nan har ma yake cewa idan ya faɗi wata doka a bainar jama'a ya dawo gida yake cewa na rantse da Allah duk wani wanda zai keta daga cikin dokokin nan ko wannan doka da na kafa wallahi sai na wato ninninka masa ukuba wato ukuba da zan yi masa sai ta fata yadda zan yi ma wani san daga waje saboda haka suna kwatantawa akan su suna kwatantawa akan iyalan su idan shugabanci ya kasance haka to babu shakka al'umma za ta zama al'umma ta kwane za a samu tsafta shi al'umma amma idan ya zama da shugabanni su suke fara wadaka da dukiyar al'umma su suke fara waso su akan ta to babu yadda za a yi a ce al'umma kuma ta samu mikewa tutar akan hanya mai akan hanya wacce take mikakkiya dole ne za a samu lalacewa cikin wannan al'umma abu na shida shugaba ya sani dole ne a shugabanci sai na wato cizawa yana hurawa dole sai ya ciza ba sosai ba sai kuma ya hura wannan shine abinda sayyidina Umar yake cewa inna hadha al-amr la yasluhu lahu illa al-layyin min ghairi da'f wal-qawiy min ghairi 'umr to wannan al'amari shugabanci ba wanda ya dace da shi sai mutumin da yake da tausasawa amma ba dan yana da rauni ba haka ce tausasawa shine zai nuna tausasawarsa inda ya kamata a ga taushi a tare da shi ba dan ya gaza ba an kakkarye dokoki amma ya kasa yin wani abu saboda rauninsa wannan ba shi ake nufi tausasawa ba tausasawa ya zama da iko to amma wasu abubuwa su sa shi taushi a daidai wannan lokaci sannan kuma ya zama mai karfi amma ba tare da ya nuna zalunci ba karfinsa ya sa ya zama azzalimi ya zama ya sa takalmin karfi yana takakuwa sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan yana daga cikin sarakuna wadanda suka ba da misali kwarai da gaske a tsawon shekaru da yana mulki ya kwashi shekaru masu yawa yana mulki amma ba a samu wato bai samu wata matsala ba sai soyayya daga mutanensa an sani cewa a ɗabi'ar mutane duk sanda shugaba ya daɗe to farin jininsa yakan ragu a cikin a wajen jama'a saboda za a fara gajiya da shi kuma ana so a kawo wani daban ba shi ba to amma aka samu shugaba ya yi dogon zango yana mutane shugabanci a wadin da haka kuma wato mutane ba su daina san shi ba sai ma ƙara soyayyarsa suke nuna masa sayyidina Muawiya tun gabani ya zama shine amirul mu'minin ya harike gwamna tun zamanin sayyidina Umar yake yin kira gwamna a Sham har lokacin da ya zama shine amirul mu'minin na gaba daya shine khalifan musulmi duka wanda ya kwashe wajen shekara 20 yana yi amma soyayyar shi ba ta rabu a cikin mutane ba soyayyar shi kare da suwa ta yi a cikin mutanen Sham ku duba fa shi fa ba dan garin bane ba a garin aka haife shi kakanninsa ba anan suke ba mutumin Makka ne kakanninsa ɗan Makka ne amma kuma ya zo Sham ya yi musu mulki ya samu soyayyar su ta tsawon lokaci kuma har ya bar duniya ba su daina san shi ba wannan yana nuna cewa babu shakka yana daga cikin sarakuna a tarihin kafuwar musulunci wanda suka ba da kyakkyawan misali wajen shugabanci ya haɗa jarunta ya haɗa karamci ya haɗa jarunta duk abin da ya kamata ya nuna jarunta baya nuna tsoro sannan kuma gashi mutum ne karimi yana son abin da zai dadada wa talakawansa duk wani wanda zai zo da bukata a wajensa ba zai rabu da shi ba sai ya biya masa bukatarsa sannan ya tafi to wannan ta sa masa soyayya a cikin zukatan mutane Ibn Qutaiba cikin Uyunul Akhbar ya rawaito magana daga Muawiya ibn Abi Sufyan yake cewa la adau sauti haythu yakfini la adau sayfi haythu yakfini sauti wa la adau sauti haythu yakfini lisani ولو ان بيني وبين الناس شعره من قطعت قيل وكيف ذاك قال كنت اذا مدوها خليتها واذا خلوها مددتها yake cewa bana sanya takobina inda idan na sa bulala ta ta isa, duk inda na san in na yi amfani da bulala za ta magance min matsala, to ba zan dauko ta komi ba. Ya ce sannan ba na sanya bulala ta inda na san harshe na in na yi amfani da shi ya isa. Haka duk abinda na san da maganar baka ba zan warware ta, to ba zan ma yi kokarin nuna wani abu na kuba ba ko yayi. Yace kuma da a ce abinda ke tsakani na da mutane sirinsa bai fi sirin zare abinan gashi ba, wato idan sirini dai kamar gashi, yace ba zan bari ya tsinke ba. Alaka ta da mutane da a ce ba ta fi kaurin gashi ba, to ba zan batta ta tsinke ba. Suka ce da shi ta yaya, wato fadawansu suke tambaye ta yaya ba za ka bari ta tsinke ba. Yace zan bari duk sanda suka ja ni sai in saki, duk sanda kuma suka saki ni sai in ja. To kaga babu yadda za a yi ta tsinki, amma da in sun ja ni ja sai ya tsinki. To wannan duk yana nuna maka hikima da kwarewa ta ainihin shugabanci. Shugabanci wani abu ne mai ban tsoro, domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi narko mai tsanani ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi shugabancin al'umma, sannan kuma yayi zalunci a cikin wannan shugabanci na shi face Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta masa aljanna. Akwai sanda Ubaydillah ibn Ziyad ya je duba Ma'kil ibn Yasar, sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam, bai da lafiya, lafiyarsa ta karshe wadda gaita bai tashi ba. Da suka je dubo shi, Ubaydillah ibn Ziyad yana cikin waɗanda suke masu shugabanci, gwamna ne daga cikin waɗanda suka rike Basra. To ya je dubo shi, kamar a ce gwamna ya je dubo wani daga cikin malami. Sai wannan Ma'kil ibn Yasar sahabin annabi yake cewa da shi, ana muhaddithuka hadithan sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, law alimtu anna li hayatan ma haddathuk. Ci zan gaya maka wani hadisi da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da na san zan kara rayuwa bayan wannan, zan tashi daga rashin lafiyar nan, to ba zan gaya maka shi ba. Yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, ba min abdin yastarihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna. Ci naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wani wanda Allah subhanahu wataala ya dora masa nauyin alhakin gudanar da al'umma, sannan ya mutu ranar da zai mutu bai tuba ba, yana mai algush, yana mai ha'intar al'ummar sa, to Allah ya haramta masa aljanna. Saboda idan shugaba yayi shugabanci ya mutu, wato yayi zalunci ya mutu, to babu shakka wannan aljanna ta haramta gare shi. Ibn Battal bayan ya kawo wannan hadisin a cikin sharhinsa yake cewa, duk wanda yayi watsi da abinda Allah subhanahu wataala ya bashi na jagorancin al'umma, bai tsaya ya rike shi da gaske ba, ko ya haince su ko ya zalunce su, to babu shakka wannan mutum a ranar gobe alkiyama sai al'umma ta nemi haƙƙinta a wajensa, sai al'umma ta nemi haƙƙinta a wajensa. Ce fa kaifa yaqdiru ala tahallul min dhulmi ummatin azima, wanda ya zalunci al'umma mai yawa, a gaya min ta yadda zai iya warware wannan zalunci da ya ranar gobe kiyama. Wanda bai zalunci wani a ranar gobe kiyama sai ya tsaya da wanda ya zalunta, wannan da aka zalunta ya karbi haƙƙinsa. To idan ɗan ɗaya ko mutane kana jin cewa kayi wasu ayyukan da zaka iya fansar kanka da su, to idan zaka iya fansar kanka da shugabancin da al'umma da take mai yawan gaske, Najeriya ana lissafin miliyan 200, ya za ka iya fansar kanka daga miliyan 200, ko jihar Kaduna ba san miliyan nawa ne ba, wai wajen miliyan 5, to a ce miliyan 5 ku tsaya da su gaban Allah, kowa yana cewa ni ma haka, ni ma haka, ni ma haka. Kaga mutum a ce ya kubuta daga wannan, ai abu ne da wahalar gaske. Sawa ga wannan shine abinda Ibn Battal yake cewa. Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi alayhi rahmatullah, a cikin littafinsa Talbisu Iblis, ya faɗi wasu abubuwa wanda Iblis yake wato tarkon da yake jefa wasu daga cikin masu mulki cikinsa, tarkonsa da yake kama su da shi, wannan ba su yi da gaske ba, to yanzu nan da nan Iblis zai kama su a cikin komarsa kuma ya jefa su cikin halaka. Ya faɗi abubuwa guda 12 da yake cewa talbisatu Iblis ne ga masu mulki. Daga cikin abin da ya faɗa yake cewa yana daga cikin wato abinda rudin da Iblis yake jefa cikin zukatan wasu masu mulki shine yana sa musu a ransu cewa tunda har suka samu mulkin nan Allah yana son su, tunda har aka buga aka kada aka raya suka ci to Allah yana son su, dan waida baya son su to da ba zai ba su shugabanci ba, kuma ba zai sa su zama su ne wakilansa akan bayansa ba. Ce wannan tarkon Iblis ne, ce ruhu ne na Iblis, ya ce da a ce da gaske ne Allah yana son su to da sai aga suna yin shari'a, suna aiki da shari'ar Allah akan bayansa, da sai aga suna neman yardar Allah a cikin lamarin bayansa. To ba suka fandare suka yi wani abu daban sabanin abinda Allah yake so, sai ina suka samu soyayyar Allah, domin soyayyar Allah ba a samu ta sai da da'arsa. Kuma su sani cewa Allah ya ba da mulkin nan ga wasu waɗanda suka fi kowa zama makiyan Allah, ya ba mulkin nan ga ya ba da mulki ga Fir'auna. Fir'auna din yana daga cikin wanda suka yi da'awar uluhiyya, suka yi da'awar rububiyya, suka zalunci bayin Allah, suka yi zalunci na ƙarshe. Amma Allah ya ba shi mulki wanda ya riƙa yi wa mutanensa alfahari da shi. Wanada Fir'auna fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku mis wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru, yana nuna mutanensa cewa ba mulkin Masar a hannunsa yake ba, ga ƙoramu nan ta ƙarƙashin gidansa duk suna gudana, wato ya yi maka makan gidaje na alfahari, za a zo a kawo masa reni a ce kamar Annabi Musa ne zai zo ce da shi yana umartar sai sake Banu Isra'ila. To kaga Fir'auna ne da irin wannan sifa ta shi, amma kuma Allah ya ba shi mulki har yana tutiya da shi. Wannan da ya jayayya da Annabi Ibrahim, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahu al-mulk, wanda malaman tarihi suke cewa da maru Allah ya ba shi mulki, amma shi ma ya zo yana ja da Allah, yana cewa zai yi abinda Allah yake yi, amma kuma gashi Allah ya faɗi cewa ya ba shi mulki. Shi Allah yana ba da mulkin sa ga duk wanda ya ga dama, wallahu yu'ti mulkahu man yasha. To abinda yake faruwa an samu wata gurbatacciyar fassara ce, aka ce Allah yana ba wa mulkin sa ga wanda ya so, sai aka dauki so din nan na muhabba ne, wanda yasha ya ga dama, wanda ya ga dama, amma mashi'a ba ita ce muhabba ba. Allah yana barin abinda yake mai kyau ya gudana, yana barin abinda ba baya da kyau ya gudana, wanda ita ce mashi'ar Allah, abinda ya ga dama shi yake yi. Ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha, ba wallahu yu'ti mulkahu man ahabba, tu'ti almulka man tasha'u ba man tuhibbu ba wa tanzi'u almulka mimman tasha'u. Haka abin ganin dama ne da Ubangiji ya bawa kowa, ya bawa mutanen kwarai irin su Annabi Dawud, Annabi Sulaiman, annabawan Allah ne, Allah ya ba su mulki, ya ba wa mutanen banza irin su Fir'auna. Saboda haka samun mulki ba shi ne alamar soyayyar Allah ga bawansa ba, za ta zama ma jarraba. Mumini idan mulki ya zo hannunsa ya gan shi ya samu wani burunkasashen mulki, gani yake ya fada cikin wata jarraba. Lokacin da Annabi Sulaiman ya ga cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kiftawar ido an kawo masa kujerar sarautar abin nan Bilkisu ko malikatu Saba, me yace cewa ya haza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, ce wannan falala ce ta Ubangiji amma dan ya jarraba ni, jarraba ce ga zan gode masa ko zan butunci, saboda mulki jarraba ce. Allah ya ga me zaka yi in ya baka, zaka yi adalci, zaka zama mai gaskiya, zaka zama mai riƙon amana, zaka tafi yadda al'amura kamar yanda yake so, koko a'a zaka yi wani abu daban. Ci to wannan tarko ɗaya daga cikin tarakan Iblis da yake wa masu mulki. Daga ciki yace daga rudin da yake musu yana nuna musu cewa ko mutane ne kuna yana da kyau a kurka zama kuna cika ido kuna da haiba ana jin tsoron ku kada ku bari wasu mutane da bai kamata a ce sun matso kusa da ku ba kun abin nan sun matso ko kuma kada ku bari wato kula da takan ku a ce kun je kun gaida malami kaza ko gurin karatu kaza kun halarta kun halarci wani shugaba da yake halarta majalisin karatu in dama yana halarta da ya zama shugaba ko da irin wani shugabancin ma dan gangani ne ba wani da can ba amma kare daga garinsa wai ai shugaba ne yanzu ba zai shigo cikin ba kuma abinda shedan ne ya masa wannan cewa kana bukatar haiba ka zama kana cika ido amma kana zama cikin talakawa wani irin haiba zaka yi to saboda haka sai ya sa shi yanke alaka da ilimi yanke alaka da malamai yanke alaka da zama da mutanen kirki yayin da yanke alaka da su to da wa zai zama zai zauna kuma da wanda suke lalatacce suna cewa aqabru sarra dole ka zauna da shi to tabi'arka za ka rika satatta shi a hankali za ka dauki irin halayensa sannan yana daga cikin rudin da shedan yake musu ibnu jawzi sai ya sa su yana sa musu tsoro na banza da wofi cewa suna tsoron makiya saboda haka gaba ɗaya duk wasu hanyoyin da ake iya samun su sai su toshe inda kana iya magana da shi a waya sai ka daina inda in ka je gida za ka same shi yanzu ka daina ganin shi da ganin shi ba zai baka wuya ba amma da ya samu mulki to ko kai waye kuma sai ka yi daga sai ka gan shi wai saboda kada wasu su zo su tuce shi sai ya sa masa wannan tsoron na banza da wofi tare da cewa ga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Dawud da Hakim da wasu daga cikin malamai suka rawaito da sanadi hasan hadisin Abu Maryam al-Asadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man wallahu Allahu shay'an min amri al-muslimin fa ihtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu azza wa jalla duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi wanda duk Allah ya bashi wani abu da shugabancin musulmi amma ya koya kansa ya ki ba su dama su gabatar masa da bukatunsu su gaya masa bukatunsu da rashinsu to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai toshe kofarsa da tsakaninsa da shi bukatarsa Allah ba zai bashi dama isar da ita ba tunda gashi Allah ya aje shi inda ya kamata ya saurari waɗanda suke karkashinsa su gaya masa amma ya toshe duk kafofin da za su saurare shi yana daga cikin abin da yake cutar da shugaba musamman shugabannin na yau yadda idan suka samu shugabanci to gaba ɗaya dukkan wasu mutanen kirki da suke alaka da shugabanin shugabanci sai su dace ta wasu ne daban kuma wani zubi ne daban zai zo kewaye su da haka waɗancan da suke gefe da can su suke ba su kyakkyawar shawara yanzu sun dace alaka tsakaninsu da su babu wani abu na kalma ta shawara ta nasiha da za ta ji kunnansu a rika gaya musu labarukan da suke ba gaskiya ba ana gaya musu kanzan kurege haka nan daga cikin abinda suke sa musu rudi shine su dauki wani wanda baya da tsoron Allah sai su sa shi a gurin da zai rika rashin gaskiya su kuma suna samu ta haka wai ai ba su suka yi ba wani ne yayi amma sun manta cewa yayin da suka sanya wani wanda baya da tsoron Allah a guri duk addu'ar da duk wani abu da ya zana zalunci suna da kamashi sai duk addu'ar da aka yi masa su aka yi wa duk sanda shugaba zai dauki wani wanda bai dace ba ya dora shi akan wani abu na haƙƙin musulmi wannan da ya dora ya yi zalunci to duk addu'ar da aka yi ma wannan azzalimin sai ta kai ga waccan shugaban da ya dora shi akan ba za ta tsaya a kansa ba ko an je lahira ba zai ce ai ba shi yayi ba wannan yayi waye ya bamu wannan dama har yayi abin da yayi kai ka bashi wannan dama saboda haka addu'a duk da aka yi masa mummuna sai ta kai gare ta haka nan yana daga cikin rudin da shi Iblis yake musu ce yana rudar su cewa ko da sun saba wa Allah ai suna da ayyuka da suka yi masu kyau da yawa wannan ayyukan da suka yi masu kyau da yawa za su cece su akwai waɗanda suke ganin duk abin da za su sata na dukiyar al'umma ko zalunci da za su yi al'umma idan suka gina masallatai misali ko suka kai wasu hajji da umara suka sai ƙur'ani suka raba shikenan su wannan ya ishe su. Wani ma ya ce ai ka gina gidanka excellency, ai ka riga ka gina gidaje aljanna, me kake jina? Ai ba ce wanda ya gina masallaci dai ba, kai kuma kai da yawa excellency, ai ka kana da gidaje. Shi kuma ita dariya bai san cewa wannan ba zai cuce shi ba. Yana sunan wanda Allah yake cewa ja'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram faman amana billahi wal yawm al-akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Ya dauka imani da Allah, ya dauka wannan abin da zai yi na raye masallatai da kaza kaza, yafi ya tsaya imani da Allah, ya tsaya ji tsoron Allah, saboda yana ga yayi wani aikin da zai rufe dukkan wani abin da zai na saban Allah, wanda kuma ba haka bane, wannan rudi ne daga cikin rudin shedan. Yake cewa yana daga cikin rudin da shedan yake yi ma wasu daga cikin masu mulki, shine za su doge akan saban Allah. Amma sai su rika ganin cewa in suka kai ma wasu mutane kirki ziyara, ko wasu malamai suka nemi addu'a, su shikenan da an shafe musu abin da suka yi. Saboda haka sai ya ta saban Allah, ya ta abin da ya ga dama, sai ya je ziyarci wani babban malami ko wani babban shehi, sai ya daga hannu sai a ce ayi masa addu'a. To shi wannan addu'ar yana kamar duk ta share masa abin da kuma ba abin da ta share, komai yana nan a kansa. Saboda haka wannan duk yana daga cikin rudin da Iblis yake yi wa shugabanni. Akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata mu faɗa, to amma duba da cewa akwai masu taliki, haka ba za mu tsawaita ba. Su mabiya insha Allahu cikin masu magana sai su shiga da akan mu mabiya. Mu mabiya dama kullum ana faɗan namu haƙƙin, kullum ana cewa mu yi biyayya. Babban abinda aka ce ka yi biyayya a cikin abinda bai saba wa Allah ba. Kada dan ana zaluntar ka ce kai kuma za ka yi biyayya ba. Musulunci ya hana wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ku ba su haƙƙin su, ku nemi Allah ya karbo muku nasu. In ka ki ba shi haƙƙin sa a matsayin sa na shugaba dan yayi zalunci, to kai da shi duk kun zama ɗaya a gurin Allah. Kai shi ya zalunci, shi ya zalunci, kai ka yi zalunci. Za ka ba ko wanda zai daga Allah, zai daga hannu ya roki Allah, ya ce Allah ka kai ni. Saboda ka nuna cewa kai ma za ka yi wa kanka. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ba su haƙƙoƙin su. Haƙƙin da aka ce ka ba wa shugaba na ka girmama shi, na ka ba shi matsayinsa na shugaba, ka yi masa da'a cikin dokokin da zai gaya maka, matuƙar bai saba wa Allah ba, duk ka yi masa. Kan ka ce tun da shi ya yi kaza ya kaza, ruwa ba za mu yi ba. Musulunci bai da wannan ba. Kai kuma naka haƙƙin da ya danne maka, to daga hannu ka roƙi Allah, shi Allah ya sa ya zai karɓi maka naka. Zan tsaya a nan. Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa, kuma a gabanin da aka zaɓa mana, muna musu fatan Allah subhanahu wataala ya musu kyakkyawan jagora, ɗora su a kan tafarki na ƙwarai, ya sanya su cikin shugabannin da talakawansu al'ummarsu za su so su, su ma su so su. Su musu kyakkyawar addu'a, su ma su musu kyakkyawar addu'a, kar su zama cikin waɗanda shugabannin da talakawansu za su riƙa la'anta su, su ma suna la'antar talakawansu. Allah musu kyakkyawan jagora, Allah ɗora su a kan tafarki wanda yake zai yarda da shi. Ubangiji subhanahu wataala ya sa mu dace. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.